الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولأنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallaci mai albarka ƙarƙashin wannan makaranta mai albarka a wannan safiya ta 19 ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda kuma ya dace da 8 ga watan 3 shekara ta 2026 domin gabatar da nasiha ko faɗakarwa ko wa'azi a kan wannan addini namu addinin musulunci musamman a wannan wata mai albarka shine watan Ramadan. Watan Ramadan wata ne mai albarka. Watan Ramadan wata ne na Qur'ani. Watan Ramadan wata ne na neman kusanci zuwa ga Allah. Watan Ramadan wata ne na neman gafarar Allah. Watan Ramadan wata ne na neman aljanna. Watan Ramadan wata ne na neman yafiya da yardar Allah. Shi yasa duk a wannan watan ake neman waɗannan abubuwa kuma ana samun su. Ko muna kyautata zaton insha Allahu ta'ala Allah zai ba mu su
insha Allah
in Allah ya yarda. Abinda nake so na ɗan yi mana nasiha a kan shi a taƙaice saboda yanayin maybe lokaci shine wani hadisi ne wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya, hadisin Abu Ayyub al-Ansari wanda Imamu Ahmad ya fitar da hadisin a cikin musnad ɗin shi, kuma hadisi ne hasan. Wani sahabi, wasu malamai suka ce shine Abu Ayyub al-Ansari din, ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulallah ausini wa aujis. Ya ce ya Rasulallah izni wa aujis. A wata ruwaya ya ce allimni wa aujis. Ya ce ya manzon Allah na zo gurinka kai min wa'azi, amma annabi kai min wa'azin a taƙaice. A wata ruwaya annabi na zo gurinka kai min wasiya amma ka taƙaita. A wata ruwaya na zo annabi ka karantar da ni amma a kai min abin a taƙaice. Shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo, me ya zo gurin manzon Allah so yake a yi masa wa'azi, kuma wa'azin da yake so a yi masa wai baya so a tsawaita, so yake a yi a taƙaice saboda ya san manzon Allah mai wa'azi ne, manzon Allah mai faɗakarwa ne, manzon Allah mai tunasarwa ne. Amma bai san cewa shi wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya yin shi a taƙaicen, amma wa'azi ne mai faɗi, wa'azi ne mai tsawo. Manzon Allah zai gaya masa kalma ɗaya, amma kalman nan inda zai bibiye ta zai ga ta kunshi abubuwa da dama. Kamar yadda wani ya zo gurin manzon Allah ya ce ya Rasulullahi ausini, manzon Allah kai min wasiya, sai manzon Allah ya ce da shi la taghdab, kar ka yi fushi. A'a, to sai ga abin yayi kana la taghdab, kar ka yi fushi, kawai shine wasiya. Ya sake dawowa ya ce ausini, manzon Allah kai min wasiya, manzon Allah ya ce da shi la taghdab, kar ka yi fushi. Ya sake renawa ya ɗauka za a sa shi gaba a ce ka yi kaza ka yi kaza ka bar kaza ka bar kaza ka bar kaza. Bai san cewa manzon Allah utiya jawami'ul kalim, manzon Allah shine jami'a matattarar magana. Manzon Allah zai faɗi kalma ɗaya, idan kina so ki bayanin wannan kalmar ke wal Allah sai kin ƙara kalmomi 100 zaki iya fito da ma'anar wannan kalma ɗaya. Sai sake dawowa gurin annabi ya Rasulullah ni dai na ce kai min wasiya, sai manzo Allah ya ce la taghdab wa laka aljanna, kar kai fushi Allah zai baka aljanna. Sai gane cewa ashe magana kar kai fushi wani babban abu ne, har za ta iya sawa in samu aljanna idan ban yi fushi ba, lalle wannan wasiyar babba ce. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, so da haka wani abin sai ya gaya miki dan karami, amma inda za ki koma ki ta tunani za ki ga abubuwa ne mai yawa. To shi yasa wannan bawan Allah da ya zo sai ce annabi kai min wa'azi amma kai min a taƙaice. Sai manzo Allah ya masa wa'azin a taƙaice, amma wa'azin ya haɗa rayuwar shi ta duniya da lahira gaba ɗaya. To da manzo Allah ya masa abubuwa akan abu uku, ya masa wa'azi akan abu uku a cikin kalmomi uku, to ni ma zan yi wannan wa'azin akan waɗannan abubuwa guda uku ne saboda lokaci. Abu na farko, manzo Allah ya ce masa idza kunta li salafi fi salatika, duk lokacin da ka tashi za ka yi sallah, فصل صلاة مودعه كي صلى إرن صلى من بمبانا
الله أكبر
أبنى فرقوشنا أبنى بيو يتمس ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا ذق أبند ذاك فنا كرك يدك فنا أبند غوبي زاء نمك كاو حنزري أكم والنار duk abin da zaka faɗa ya zama abin da ka faɗa zaka iya kare kanka akan shi in an tambaye ka dalili zaka iya faɗa dalili yace abu na uku wa ajmi il ya'sa fi ma aidin nas ka dunkule tsammaninka ka rike hannunka daga duk abin da ke hannun mutane wannan shine abu uku da manzo Allah ya fasa shi akai manzo Allah ya ce shikenan je kana sallame ka to zamu dawo akan waɗannan abubuwa guda uku ɗaya bayan ɗaya mu ga me suke karantar da mu manzo Allah ya ce masa abu na farko idza qumta li salatika idan ka tashi zaka yi sallah fa salli salata muwaddi'in kai sallah ta mai ban kwana me ake nufi wannan ba ana nufin sallah kadai ba ya hada duk wani abu da zaki na rayuwarki mai kyau duk wani abu da zaki na alheri ko duk wani abu da zaki wanda addini yace ki yi sallah zaki azumi zaki zakka zaki fitar aikin hajji zaki fitar zaki je zumunci ne zaki karatun qur'ani ne duk abinda zaki na alkhairi to idan kin tashi ki yi shi a ranki ki rinka jin kamar daga shi ba zaki saki wani ba ki rinka yin na bankwana menene ake nufi da bankwana shine abinda idan kin yi to ba zaki saki yi ba rayuwar ki za ta kare shine abinda idan kin yi ba za ki sake yin wani ba za ki koma ga Allah haka annabi yake nufi cewa duk abinda duk lokacin da ka zo za ka yi sallah misali yanzu mun zo za mu yi sallah azhar to sai ki ji a ranki wannan sallah azhar din ta ki sallar ban kwana ce ma'ana daga ita maybe ba za a sake yin wata azhar din kina raye ba haka idan kin zo za ki yi sallar la'asar sai ki sallah ki rinka jin a ranki maybe daga wannan sallar la'asar din ba za ki sake wata la'asar kina raye ba haka sallar magariba idan Allah ya kai ki haka sallar isha'i haka sallar asuba haka sallar azhar to haka zaki dinga gudanar da al'amuran rayuwarki haka in zaki yi azumi wannan azumin da kike yi ki rinka yi kina tunanin ba zaki kai azumin wata shekara ba haka idan zaki sadaka ki sadaka ki rinka jin daga wannan sadakar ba zaki kara yin wata ba to wannan shine abin da zaka abin da annabi ya ce ka rinka yi menene hikimar wannan wa'azin wannan nasihar da annabi ya hikima shine abubuwa ne da dama abu na farko zai sa mutum ya kyautata aiki idan na san cewa in nayi wannan sallar daga ita rayuwata za ta kare to zan tsaya na kyautata na yi ta yadda ya kamata saboda ni saboda Allah ya karba domin me bi ita ce karshen aiki na ba zan yi san wannan sallar buri-buri ba ba zan yi ta buci-buci ba haka zan tsaya na yi sallah na kyautata sallah yanda na tabbatar idan nayi Allah madaukakin sarki zai karba sannan ba zan taba yadda lokacin sallah ya wuce ni ba domin ina tunanin me bi daga wannan lokacin sallar wata sallar ba za ta ƙara zuwa zan koma ga Allah to bari na yi kokari na yi sallah a lokacin ta haka azumi zan tsaya na kyautata azumi na yi azumi dan Allah saboda tunanin daga wannan azumin ba zan ƙara yin wani azumin ba zan koma ga Allah subhanahu wataala to haka ya kamata dukkanin al'amuran rayuwarki ke tafiyar da su duk abin da zaki na alkhairi to zaki tsaya ki yi shi kina tunanin ba zaki sake wani ba wannan abu na farko ki abu na biyu ke na kyautata niyya abu na uku zai magance miki riya zai hana ki riya idan kin san cewa idan kika yi wannan sallar ba za ki ƙara wata ba za ki koma ga Allah ba za ki taɓa daki wannan sallar saboda wani ba idan kin san cewa idan kika bada wannan sadaka daga ita za ki koma ga Allah ba za ki taɓa daki bada sadaka don wani ya gane cewa ke mai sadaka bace za ki yi kokari ki rinka yin abubuwan ki don Allah saboda kin san cewa daga su ba za ki ƙara wani ba abu na hudu za ki zama kullum kina cikin ayyukan alkhairi saboda kina tunanin rayuwarki ta kusa ƙarewa to bari ki kokari ki rinka yin aikin alkhairi ki rinka yin aikin alkhairi yanda idan ma rayuwarki ta kare kina da abin da kika rike kina da abin da kike da shi wanda in kin koma ga Allah madaukakin sarki zaki iya nuna wa Allah subhanahu wataala sannan abu na biyar zai kara sanya miki ikhlasi duk abin da zaki dan Allah duk abin da zaki zaki dan Allah. Abu na shida zai saki wannan aikin irin yadda manzon Allah ya ce ai. Ba zaki da haka kawai ki zo ki salla ba irin ta annabi ba. Tunda kina tunan daga wannan sallar ba zaki ƙara wata ba. Ba zaki zo ki aikin hajji ba irin na annabi ba. Ba zaki sadaka ba irin ta annabi ba. Ba zaki azumi ba irin na annabi ba. Dole duk abubuwan ibadar ki zaki tsaya ki rinka yin su ne irin yadda annabi yayi. Saboda me? Saboda kina tunanin daga wannan ba zaki saki wannan zaki koma ga Allah ba. To wannan shine abinda annabi yake nufi cewa idan kin tashi zaki sallah ki yi kokari ki rinka sallah irin ta me bankwana. Yanzu kuma idan an ce me bankwana shine wanda daga wannan abun ba zai saki wannan zai koma ga Allah ba. To shine nasihar da annabi ya masa ta farko cewa ka yi kokari duk abinda za ka yi ka rinka yin shi kana ji a ranka kamar ba za ka sake yin wani ba. Abu na farko kenan. Abu na biyu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan. Karki yadda kai magana, karki yadda ki yi buɗe baki ki yi magana, magana da za ta iya janyo miki matsala, magana da za ta iya sawa dole sai kin kawo hanzari, magana da za a ƙure ki a tsiye ki a ce dan me kika faɗa. Karki yadda ki irin wannan magana, ya zama duk abin da zai fito daga bakinki idan an tsiye ki zaki iya ba da hujja akan wannan abu, zaki iya kubuta a wajen Allah akan wannan abu. Me yasa? Saboda shi dan adam dole zai yi magana, dole zai magana. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya bamu ka'ida yace man kana yu'minu billahi wal yawm, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu ka'ida yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan
aw liyasmut.
Duk wanda yayi imani da Allah da ranar lahira duk abin da zai fito daga bakinki ya zama alkhairi ne ko ki shiru. Menene alkhairi? Karatun Qur'ani ne, nasiha ce, wa'azi ne, fadakarwa ne, wata tattaunawa ce tsakaninki da mai gidanki, ko wata tattaunawa ce tsakaninki da yan uwanki, ko wata shawara ce, ko wani abu ne zaki faɗa mai kyau. Amma ki yi kokari duk abin da zai fito daga bakinki ya zama alkhairi ne, wanda wannan alkhairin shine Allah zai baki lada a kai, kuma shine zai saki ƙara samun kusancin Allah subhanahu wa ta'ala. Amma karki yadda maganganu su dinga fitowa daga bakinki barkatai, magana da za a tsiye ki a ce me yasa kika faɗa ya zama baki da hujja, ko magana da za a tsiye ki a ce wancan ƙarya kike yi, ko wancan kin yi gulma, ko wannan abin da kika faɗa tsaye gumi ne, ko wannan abin da kika faɗa ba daidai ba ne. To bai kamata ki yadda ki irin waɗannan maganganun ba. Saboda su mata Allah madaukakin sarki ya kaddara suna da yawan magana ba kamar maza ba. Yawanci ɗabi'ar ƙyamace idan ta zauna in ba ta yi magana ba ta jin daɗi, duk inda take sai ta yi magana, har aka ce a kullum mace tana faɗar kalmomi sama da 1,000 shine ƙa'ida. In ba ta faɗi wannan 1,000 ba hankalinta ba zai kwanta ba, dole sai ta faɗa. Haka Allah ya yi su, ɗabi'a ce ta su. To shi yasa ki yi kokari a waɗannan kalmomin 1,000 ko sama da 1,000 ya zama wajen 800 zauna ba alheri ne. Ko da za a samu 200 dai wani abu ne daban, to wannan wani kinga 800 ta rinjaye 200. Amma ya zama a maganganun da kike na kalmomi 1,000 a ce 800 duk maganganun banza ne, biyu ne masu kyau, wannan asara ce. Sai ki kokari ya zama maganganun masu kyau su ne wajen 800 zauna, wanda Allah ya kaddara ke sai kin yi magana. Ko da irin wannan ƙananan dan sai ga yawanci ana cewa yanda mace take gulma maza ba sa gulma haka. Wata in ba ta yi gulma makanta har ciwo yake a rana, sai ta yi yanda take gulma. Wannan dole ne kuna zaman lafiya sai ta tofo da wata magana dan ne ta samu jin daɗi a ranta in ta yi wannan gulma. Kin ga dole ne ko da kina irin waɗannan to yi kokari ki faɗi maganganu na alkhairi masu yawa, kar ki dinga faɗan maganganun da za a kama ki a kansu. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa so da yawa zaki buɗe baki ki faɗi magana baki damu ba, kina ganin ba wata aba bace, amma Allah ya yi fushi da ke a kanta, har Allah ya miki alƙawarin azaba akan wannan magana. Haka wani lokacin zaki buɗe baki ki faɗi magana ba ma ki damu ba, ki damu da ita ba, amma wannan maganar ashe mai kyau ce, Allah ya karɓe ta, Allah ya yarda da ita, har Allah ya gafarta miki kurakure saboda ita. Ce yasa malamai suke cewa yawanci za ka ga waɗanda suka fi sakin aure waɗanda ba san ɗabi'un mata da halayensu ba ne, wani lokacin mace za ta faɗa maka magana kai a matsayinka na mijinta wallahi Allah kadai ya san irin zafin da zaka ja kan wannan magana amma sai ga kawai ita harkokin da take mata dawo ba ta jefa maka wato muwar magana ta hankali ta bai kawo tana cikin al'amuranta kai ko kana nan ta baka da damuwa a cikin zuciyarka to idan ka san halarta sai ka san wannan dabi'a ce take hakuri a wuce gurin to wani sai ka ga ba zai iya hakura ba shi ma sai ya bulbulo wata magana sai ya kwaba mata ita kuma ta manta ta fudu wancan hankalinta ma bai kawo ba sai ta ga a ya za a yi ka yaci mutunci na ya wulakanta ni ni ma ai dole ne na raba to ana samun irin waɗannan abubuwa to amma wanda ya fahimce su to zai hakuri da su akan irin maganganun su ya san dole wata ran za a faɗi magana kai za ka dauke ta da zafi amma ita a gurin ta ba wani abu bane to shi yasa duk abin da zaki faɗa ya kamata ki tsaya ki san cewa in kika faɗi wannan abu me zai biyo baya wannan magana da zan faɗa Allah yana son ta ya yarda da ita wannan abin da zan faɗa Allah baya so bai yarda da shi ba ya kamata ne na kiyaye shi yasa manzon Allah ya ce da wani sahabi kuffa alaika hada ka rike harshenka ka rike harshenka kiyaye harshenka yace manzon Allah ya ce a kama mu da abin da harshen da yake faɗa ma'ana za a kama mu da abin da harshen mai yake mai ko abin da muka aikata ne yace ko yace manzon Allah kai za mu rike abin da muke magana da shi sai mu daina magana kin manzon Allah ya ce ni ban hana ka magana ba amma ka san me ya kamata ka faɗa shi yasa duk abin da zaki faɗa ki san abin da zaki faɗa idan kin faɗa me zai biyo baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa harshe kullun idan dan adam ya wayi gari sai ragowar gabban mutum sun ce da harshe ya kai harshe ka ji tsoron Allah a kanmu domin kai ne shugabanmu kullum idan kika waye gari sai ragowar gabbanki da hannunki da bakinki da hancinki da idanki da kafafunki sai sun yi magana da harshenki sun ce ya kai harshe ka ji tsoron Allah a kanmu domin kai ne shugabanmu saboda idan ka miƙe za mu miƙe in ka karkace za mu karkace shi yasa babu wata gaba da aka sanya mata manya-manyan masu gadi fiye da harshe aka sanya mai hakura aka sanya mai liyafa duk saboda su rufe shi amma sai ya fito ya faɗa abin da bai kamata ba sai ya fito ya faɗi mummuna sai ya fito ya kafirce sai ya fito ya yi ridda sai ya fito ya yi fasikanci duk harshe kenan to shi yasa manzo Allah ya ce duk maganar da zaki faɗa ki tabbatar da idan kika faɗe ta zaki iya kare kanki a gaban Allah ranar tashin kiyama ki tabbatar da idan kika faɗe ta idan aka tsare ki kina da wata hujja da zaki faɗa akan wannan maganar da kika faɗa shi yasa kar mu zama harshen mu kullun a sake mu zagi wannan mu ci mutuncin wannan mu bata wannan ne gulmar wannan wannan ba daidai bane duk wanda ta zama ɗabi'ar ta cin mutuncin mutane da wulakanci to ta sani rayuwarta za ta lalace rayuwarki za ki lalace domin akwai bayan Allah na Allah wanda in kika saba kina zagin wasu duk ran da kika zagi wata ta kusa da Allah din to Allah zai taba ki sai kiga rayuwarki ta lalace shi yasa dole sai mun yi taka tsantsan da abin da muke faɗa daga bakunan da abin da muke faɗa na alkhairi ya zama duk abin da za mu faɗa zai janyo mana alkhairi da albarka a cikin rayuwa kar mu faɗa abin da zai halakar da mu kar mu faɗa abin da zai cutar da mu kar mu faɗa abin da zai wulakanta mu shi yasa Allah ya ce ma yalfuzu min qawlin na
ma yalfuzu min qawlin illa ladayhi raqibun atid
na Allah madaukakin sarki ce ma yalfuzu min qawlin ba wani wanda zai fito ya wani lafazi illa ladayhi raqibun atid sai mala'ika ya rubuta duk abin da kika faɗa sai an rubuta kuma za a miki sakayya akan wannan abin da ake rubutawa shi yasa ki san me zaki faɗa saboda kiyaye abin da ake rubutawa abu na gaba a wannan gabar shine ki yi kokari harshen ki ya saba da ambaton Allah yana daga cikin abin da zai hana ki faɗar maganganun da basu dace ba shine yawaita ambaton Allah idan nace yawaita ambaton Allah musamman abu na farko karatun Qur'ani ki saba da karatun Alqur'ani ki yawaita karatun Alqur'ani idan kika yawaita karatun Alqur'ani kika saba da karatun Alqur'ani to da iznin Allah harshen ki ba zai dinga fadar miyagun abubuwa ba shi yasa mu mun ga wannan tasirin kuma yanda malam gida da ya faɗa muna da wata makaranta da muke tsarin haddar Qur'ani a cikin shekara daya manufar abin dan yaran mu su saba da yawan karatun Qur'ani a wannan shekara ɗaya ba abinda yaro zai yi ba karatun Qur'ani ba. Shi yasa sharadin makaranta idan yaro ya shiga ana ajjabi wani karatu, ba a karanta masa komai sai Qur'ani tsawon shekara ɗaya. Kuma zai ta karatu ne tun daga Asabar har ranar Alhamis, Juma'a ne kadai ba a karatu, kuma tun daga takwas na safe sai ya kai 5:30 na yamma. Kuma da daddare ƙarfe 3 ake tashin shi ya ci gaba da karatun Qur'ani har zuwa sallar asuba. Wannan haka zai tsawon shekara ɗaya. A tsawon shekara ɗayan nan yana da hutun sati biyu kadai. Sallah babba a ba shi hutun kwana 5, sallah ƙarama a ba shi hutun kwana 10. Shi ƙarshen azumi shikenan an gama. Ragowar kwanakin gaba ɗaya Qur'ani ne ta karantawa. To muna ganin mu'jizar Qur'ani a gurin yara. Wallahi akwai yaran da iyayenmu suke samu, iyayenmu suke gaya, iyayensu za su rinka kiran mu suna ce mana, malam wai me kuke ba waɗannan yaran? Wata mata ta kira ni ta ce, malam ni yaro na dan girman Allah malam ku saita min shi, wallahi malam ko ban aike shiga Qur'ani yake karanta. Har sai da zata ya riga ya zame masa jiki, ta ce malam mantawa yake abin da yake yi, kawai suka zaina kira abin da yake ya manta. So da Qur'ani ya zama mai ciki, yana tafiya Qur'ani, yana zaune Qur'ani, yana kunta Qur'ani. Wannan yaron ina yake da lokacin kallon fina-finai? Ina yake da lokacin tafiya wasanni? Ina yake da lokacin tafiya guje-guje? Ina yake da lokacin bin yara 'yan iska? Ina yake da lokacin shaye-shaye? Ina yake da lokacin ɗauke-ɗauke? Ina yake da lokacin kwace-kwace? Ba ya da lokaci. Ya yaron da ya yi shekara ɗaya yana karanta Qur'ani, ki yi tunanin zai dawo gida ya zama ɗan iska, ko zai dawo gida ya lalace, ko zai dawo gida ya zama ɗan shaye-shaye, ko zai bi abokan banza? Abinda ya saba da shi shi zai ɗore da shi. Akwai wani yaro da muka yi, ɗalibinmu ne, wajen shekararsa uku da gamawa, yanzu haka yana Egypt, yana Masar, yana karatu. Yaran nan mu dai har mamaki muka rinka yi, anya yaran nan mutum ne? Anya mutum ne? Saboda wani irin yaro ne daban Allah ya yi shi, sai da muka bincika iyayen yara. Yaran a rana ɗaya yake haddasa yake sauke Qur'ani, wallahi cikin ɗalibi bayan an gama a rana yake sauke Qur'ani. Muka riƙe shi zama malami a gurin shi ma, ya mana shekara biyu yana karanta, ya tafi je yana karatu. Yaran in kika ga yara kawai shi yaran kana ganin shi ka Qur'ani, abinci bai dame shi. Ai wannan yara abinci ba ya dame shi, ai abinci ba gaban su yake ba. Za ka kai musu abin su ja'a, ai abinci ba gaban su yake ba. Ina ai duk inda suka kai wajen izu 30-40 sai ga abinci ba su suke ci ba, ba shi bane a gaban su, kawai Qur'ani ne a gaban su. Wallahi yaran nan yana tafiya yana karatu, daban da sai ga baki nan kawai Qur'ani yake karanta, ba zai saka ɗaya ba tare da yana karatu ba. Wannan yaran sunan shi Nasir, yana tafiya karatu, yana kwance karatu, yana magana karatu, ba shi da wani lokaci da an tsaya koma gefe karatu, ana hutu shi karatu ma yake, a kullum sai ya yi sauka ta Qur'ani. To wannan yaran Qur'ani ya zame masa jiki. Da yawa mutane, akwai wanda ya zo yana mana inkari, wani aran ma ya zo ya ce ai malam shi bai je ba, za a sa da Qur'ani a shekara ɗaya. Muka ce ba fa mun ce wai su zama alarammomi a shekara ɗaya ba, a'a su yi hadda ta farko a shekara ɗaya. Kai kanka kafin ka zama alabamma sauka nawa kai, hadda nawa kai, har ka yi satu kayin ne ba kai ba, har sunan ka rubuta Qur'ani. Amma dai mataki na farko hadda haddace suna haddace ba. Wallahi malamin ya ce da yadda ba. Muka ce to dan girman Allah ka zo ku yi masaffa da su. Wallahi yanzu suka yi masaffa da yaran da suka yi izu 20 bai kama su ba. Sai ce to malam akwai abin da kuke ba su. Muka ce wannan wani abu ne da ba, da kuka ce baka yadda ba. So da ka ji wanda yake inkari ya zo ya jarraba su waɗannan yaran. Haka ko wani yaro shi ma ɗalibin su adarama da wani yaro Bilal da ya zo, yanzu aka ce na goma burike shi ba malami ne, wani yaro ɗan azaga. To haka za ki samu yaran wato in suka shiga sai abin ya baka mamaki yadda yaran suke hadda Qur'ani. Kuma kullum suna hadda shafi biyu, kullum shafi biyu suke hadda cewa, kullum takarda ɗaya a shekara kuma za su hadda Qur'ani. Kuma in suka hadda Qur'ani za ki samu wani yaron yana da tilawa ibu 30 kyan-kyan bayan an yi wannan haddan. To haka suke yi kullum a tsawon shekara ɗaya. Shi yasa dokarmu duk yaron da ya shiga, to ka'ida in ya kasa ba da hadda a kwana uku to za a ba shi takarda ta warning letter in za. Idan kwana biyar sai bai ba da hadda ba to za a sallame shi, ba zai iya ba. Ba zai yi a ce wai yau suna izu 30 wani na izu 25 ba, a'a. Shi yasa sai mu ɗauki yara 100 sai ka ga da kyar yara 70 za su gama haddar. ragowar 30 ne bi duk musulmi su ba za su iya ba to haka muke yi a haka ake tafiya kuma sai ga Allah ya taimaka yaran nan kuma suna haddace Qur'ani kuma hadda ya kamata shi yasa sharadin mu idan yaro ya shiga zai adda kowanne irin karatun boko tsawon shekara zai bar karatun islamiya tsawon shekara a wannan shekara kawai yaro zaka ba mu yayi Qur'ani ba wani ilimi da zamu bashi Qur'ani kawai zai in ya so daga baya in ya gama ya je bokon shi ko ya je wani ilimin shi da makamantan su sannan kuma idan yaro ya shiga to ba a cire shi sai ya gama ko admission ya samu a wata university din zamu yi a rubuta ba za ka cire shi ba sai dai in mun kore shi ya kasa amma dai ba za ka cire shi ba sannan idan mace ce in ta shiga ko ta samu miji ba za ka yi mata aure ba a shekarar ba aure sai an gama in ka ce za ka yi aure za mu kai kotu alƙali ya dakatar da auren su ta gama addanta saboda in ka ce za ka yi mata aure to karatun zai iya da muna da experience muna da ɗalibar da ta haddace izifi 55 suna ido biyar ta hada ubanta ya zo ya dame mu muka ce to a je a yi mata aure ta karasa wallahi karatun da bata karasa ba ke sai da aka dawo ko izubi babu a kanta kuma bata gama hadda Qur'ani ba saboda ɗawainiya to shi yasa sai ta tsaya sai ta gama hadda ta yi mata aurenta wannan shine ka'idoji kuma cikin taimakon Allah yanzu muna da irin waɗannan makarantun guda tara a Najeriya ne bi za mu ƙara buɗe ɗaya Amina insha Allah ta'ala kuma yanzu din nan abinda nake gaya muku mun yau shekara biyar da fara program din yanzu a Najeriya muna da ɗalibai ƙarƙashin wannan program din muna ɗalibai guda 115 wanda suka haddace a waɗannan makarantu daban-daban muna ɗalibai 115 a iya wannan shekarar da muka yi walima su yanzu bayan sallar nan za mu yi waliman na Kaduna su ma sun gama hadda muna da shi a Kaduna muna da su a nasu 'ya'yan malaukar gida da kenan shi ma ɗan shi yana gurin mu a Kaduna to in Allah da za mu tsara mu zo mu sake budewa a nan gida nan ma a ɗauki yara a fara a gani zuwa shekara ɗaya kuma wani abin mamaki duk yaron da ya haddace za ka ga ya tafi university daban yake da duk yaron da ya haddace ya tafi jami'a ko ya tafi institute za ka ga daban yake Allah ya bashi basira saboda yana ɗauke da hasken Allah a kirjinsa wanda ya haddace Qur'ani wani ilimi zai bashi wahala babu shi da yawa yaran mu zaka ji wani yana akwai waɗansu suna karanta medicine wasu engineering wasu islamic studies wasu arabic duk ga su nan a makarantu daban-daban kuma su ne gaba-gaba a cikin wannan karatu din to haka tsarin karatun yake tafiya shi yasa yana da kyau yaran mu kula da su mu kula da tarbiyyar karatun su kun ga abin da suka saba yana fitowa daga bakin su shine Qur'ani shi yasa ba za su saba da zage-zage ba ko wani abu mara daɗi yanzu a ce yayi shekara guda yana karatun Qur'ani ai kaga ba magana wani zagi ko wani gulma ko wani tsegumi ko kawai Qur'ani yake karantawa kuma shi ma in ya shiga makarantar dole yayi dan in ya shiga makarantar duk jihohin arewacin Najeriya ba inda ba mu da ɗalibai har daga Ghana muna da ɗalibai har daga Niger har daga Togo to yaro ya tafi daga nan Niger ya je Kaduna ya ga wani yaron daga Sokoto wani daga Jigawa wani daga Kano wani daga Kaduna kowa yana yi ashe ma dole zai yi kuma an killace shi ba abin da yake yi in ba Qur'anin ba kuma kullum Qur'ani ne a hannun shi ai daga girman Allah da girman Qur'anin nan wallahi akwai wani yaro daga wata jiha ba zan faɗi jihar ba yaron tantirin yaro ne tantirin yaro shaye-shaye yake uwar yaron nan ta matsa mu na ce dan Allah ki haƙuri ba za mu ɗauki waɗannan yaran ba sai ta biyo mun ta sama ma'ana sai ta biyo ta hanyar Sheikh Abdullahi Balagaw da yake shine shugaban program ɗin gaba ɗaya ni ne coordinator kuma abin da zai ba ku sha'awa yawanci yaran nan duk inda aka ɗauki yaran nan kyauta suke karatu kyauta waye yake biya musu kuɗin makaranta yake biyan malamai gaba ɗaya Sheikh Abdullahi Balagaw tsawon shekarun nan da muka yi kuma kowace makaranta muna da malamai sama da 5-7 kuma kyauta ne kyauta sai dai kawai ka kawo yaran ka kyauta saboda haka wannan ta sa shi wannan sai aka biyo mun ta sama da aka biyo mun ta saman wannan yara kawai sai shugaba ya sa aka kira ni ya ce to da Allah ga wani yaro nan daga jaha kaza yana so a ɗauke shi sai na ce to sai ce a ba matsala sai na gaya wa malamin mai kula da makarantar sai ce malam ba komai a kawo min shi ina sani da zan yi da shi wala a kawo mana yara in ka ga yaron ba abin tsoro ne
lokacin da aka wa yaran amma yanzu ya yanzu maganar da nake a yanzu dinnan suna wajen izo 27 har da yara yaran yana nan ya zama ma shugaban dalibai shi yake shara shi yake wani ya magana shaye-shaye an mutu
ba na kokolin abu da take
ya ma kokolin abu da take kuma yana dauka yanzu ma magana shaye-shaye wallahi nan uwar ta kira ni ta fi minti 5 tana kuka tana ta kuka saboda farin ciki da jin dadi da walwala tace malam yaro na zai lalace yaro na ashe yaro na yana da kai ta kuka saboda murna da farin ciki yadda danta ya zama to haka qur'ani yake gyara mutane haka qur'ani yake gyara yara idan Allah ya ce nake ki ƴaƴanki suka fara haddace qur'ani wallahi zaki sha mamaki a rayuwa zaki ga yanda ƴaƴanki za su zama zaki ga yanda za su yi albarka ko ina a duniya ki tura su duk abin da za su karanta zai su karanta zaki ga Allah ya sa albarka a karatu su saboda haka yana da matukar muhimmanci zamu tattauna da su malam Abubakar mu ga yanda za a bude a nan insha Allah dan fada wa shugaba Abdullahi Bilal wa ibada dama a nan yankin babu duk da zamu bude a Abuja amma zamu kara bude a nan ma bi iznillahi ta'ala Allah ya mana jagora saboda haka sai a shirya wanda za su ga sai su shirya insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace kuma abinda zan fada na karshe ita makarantar tamu ba ta da wani limit na shekaru duk wanda yake so ya shiga in shekara sa karama to zai shiga dan mu akwai dan mu ƴaƴan mu suna gama firamare muke dakatar da su shiga su yi hadda sai su shiga JSS1 junior secondary school wadansu kuma sun gama JSS3 kafin a tafi SS sai su shiga su yi shekara ɗaya su haddace wadansu in sun gama secondary school kafin a tafi university sai a shekara ɗaya haddace sai a shiga shi yasa makarantar zaki samu wanda ya gama firamare zaki samu wanda ya gama junior secondary school zaki samu wanda ya gama secondary school zaki samu wanda ya gama diploma zaki samu wanda ya gama NCE zaki samu wanda ya gama
degree
duk aji ɗaya kuma kawai sharadin shi ne idan an zo interview yaro ya ci interview menene interview a bude wa yaro gurare guda 10 a Qur'ani ya karanta dalla-dalla yana ganin Qur'ani ya karanta to ya ci interview to dan an zo makarantar ba baki za a koya wa yaro ba kawai hadda za a koya hadda za a yi masa wannan shine sharadi shi yasa akwai wani mutum nurse ne yana asibiti matansa biyu a wani local government wannan a Jigawa ne akai ya rubuta hutu live without pay na shekara daya ya zo makarantar ta ya haddace Qur'ani matansa biyu kwarai da gaske kuma yayi karatu tare da sa'annin ƴaƴansa ya haddace Qur'ani kuma ya koma ya ci gaba da abin nan din bana din nan cikin wadanda muka yayi akwai wata yarinya muka dauko ta muna daukar nurse haka ta dinga kula da yara nurse officer ce sai ta ce dan girman Allah ita ma a bata dama ita ma ta yi zonin ta hadda kuma tana kula da yaran ita ma ta shiga ita ma ta haddace to shi yasa kuma za ka iya samun yaro dan karami dan shekara 10 ya haddace ka samu dan shekara 20 ya haddace ka samu dan 30 ya haddace ba mu da wani lokacin shekaru kawai sharadin mu banda mata aure to da yawanci dawainiya kar wata rana wani abu ya faru da mijin ce to makaranta ma kin daina zuwa wallahi kara zuwa ba sai ni to shine matsala in kaga ta shiga to sai idan mun yi rubutu sai mijin ta yi rubutu cewa ya yarda ya amince zai bata dama zai bata lokaci duk abin da ya faru ba zai cire ta ba to sai ya bamu wannan takarda sai mu aje sai mu ce ta go ta yi inda in ya ce zai hana ta mu ce ai ba kai sabo kuma ga takardarka sai kace zaka bata dama to wannan shine dokar da shi yasa yaran ki dan shekara 10 zai iya shiga dan shekara 15 dan shekara 20 dan shekara 30 duk za su iya shiga ba wai za a ce wai wanda ya kai shekara ko da bai kai shekara kaza ba kuma muna daukar maza muna daukar mata wasu guraren maza ga matan sun fi yawa akan maza wani gurin ka ga maza sun fi yawa akan mata dan muna da ita a Adamawa muna da ita a Jigawa muna da ita a Kano muna da ita a Kaduna muna da ita a Katsina duk muna da su a waɗannan jihohi din insha Allah ta'ala nan maza bi tunanin da za a yi a samar da ita bi iznillahi ta'ala to Allah ya mana jagora saboda haka abu na uku da nake da manzo Allah yake masa nasiha ko wa'azi akai shine wa azbi il ya'sa fi ma aidin nas cewa ki yi kokari duk abin da ke hannun mutane duk abin da ke hannun mutane ki nisance shi me ake nufi da wannan abinda ake nufi da wannan shine karki dogara da abin da ke hannun mutane ki dogara da abin da ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da kika sani na duniya ba abin da Allah ba zai iya baki ba duk abin da kika nufi Allah kika nema a wajen Allah Allah zai iya baki amma duk lokacin da kika ce ke zaki dogara da abun wani ko na wani kike so ko na wani kike nema to zaki iya samun matsala a rayuwa sai dai idan haƙƙinki ne babu laifi ki nema haƙƙinki amma bayan abin da yake da alaka da haƙƙinki karki yaudara dan ki samu karki ƙarya dan ki samu karki zambo dan ki samu karki zalunci domin ki samu karki ta'addanci domin ki samu ki nema ta hanyar da Allah ya shar'anta kuma karki roko domin roko haramun Allah kadai ne idan kina roƙon shi zai soke ya baki amma shi mutum idan kina roƙon shi zai kiki ne kuma zai tsane ki shi yasa duk abin da ya taso ki nema a wajen Allah domin Allah shine mai yi Allah shine mai bayarwa Allah kuma shine zai iya biya miki bukatun ki har abada shi yasa malamai suka ce idan kina neman abu ki kula da abubuwa guda uku duk abin da zaki nema ki kula da waɗannan abubuwa guda uku idan wanda zaki nema abu a gurinsa ya cika waɗannan sharadai guda uku to ki nema a gurin shi suka ce abu na farko ya zama abin da zaki nema a gurin mutum ya zama wannan mutumin yana mallakar abu ya zama yana da wannan abu abu na biyu abin da zaki nema a wajen mutum ya zama wanda kike neman abin a gurin shi yana nan a raye kuma ya zama ya mallaki abin da zai baki kuma idan ya baki ba zai yana dama ba to duk abin da zaki nema ki kalli waɗannan abubuwan guda duk wanda ya cika sharadai ki nema a gurin shi mu dauki misali kina neman naira 1000 a gurin wata kawanki ko yar uwarki kuma tana da hali kin ga tana nan a raye ta cika sharadi na daya maybe idan kika nemi ta taimaka miki za ta iya baki kuma idan ta baki ba za ta yi nadama ba to amma kina neman lafiya ko kina neman yayewar bala'i ko kin shiga matsala kina neman agaji waye ya cika waɗannan sharadai guda uku akan waɗannan cewa sai Allah ashe bai kamata ki je gurin wani kina neman ya taimake ki akan wata matsala da yake ciki ba ashe bai kamata ki je gurin wani kina neman ya yaye miki wata damuwa ba ashe bai kamata baki da lafiya ki nemi lafiya a gurin wani ba domin wanda zai cika wannan sharadai shine Allah domin Allah shi ya halicci lafiya din kuma shi yake mallakar lafiya kuma baya da bukatar ta zai iya baki kuma in ya baki ba zai da dama ba ashe idan kina cikin matsala to ki nema a wajen Allah ya yaye miki idan kina cikin damuwa ki nema Allah ya kawo miki karshen damuwar idan kina neman arziki na har abada ki nema Allah ya azurta ki amma karki yadda ki nema a gurin wani wannan ce take sawa mata suke mu'amala da bokaye suke mu'amala da malaman tsubu saboda rashin sanin waɗannan abubuwa guda ba wani malamin tsubu ko wani boka wanda zai iya baki lafiya ba wani wanda zai iya yaye miki wata damuwa da take dame ki ba wani wanda zai iya azurta ki arziki na har abada babu shi shi kansa bokan mabukacin waɗannan abubuwa ne bokan yana bukatar lafiya shi ma yana da matsala dan da ba shi da matsala da bai sai ki kawo wani abu ba ashe yana da bukata shi ma tunda yana da bukata kin ga ba zai iya biya miki bukata ba kenan sannan kuma shi bokan nan zai iya mutuwa kuma zai iya rasawa zai iya tsufa zai iya haukacewa to Allah madaukakin sarki ko alhayyul qayyum ne la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah rayayye ne cikakkiyar rayuwa rayuwar da ba ta da farko ba ta da karshe kuma Allah baya gangadi Allah baya gajiya Allah baya mantuwa Allah baya rafkannuwa Allah baya bacci Allah baya mutuwa Allah rayi ke kuma kullun yana cikin gudanar da al'amuransa shi yasa ki rike Allah ki mai da al'amuran ki ga Allah sai Allah madaukakin sarki ya taimake ki a rayuwa duk halin da kika shiga sarki bar Allah duk yanda kike ciki ki rike Allah duk abin da kike ciki ya zama rayuwa kikin dan farata zuwa ga Allah to Allah zai taimake ki a kowane irin yanayi yake ciki domin Allah ya san da ki Allah ya san da halin da yake ciki Allah ya san abin da yake dame ki Allah ya san abin da kike bukata to karki yadda ki bar shi in kika bar Allah sai Allah ya baki da dabara ki da wayan ki kuma wallahi daga ranar da Allah ya baki da dabara da wayo wallahi daga ranar rayuwar ki ta lalace tunda duk mutumin da bai san abin da zai faru gobe ba to bai isa ya mallaka wa kansa komai ba duk man duk yanzu nan muna zaune kowa a cikin mu nan ya tsara abin da zai gobe wata tana tunanin gobe makaranta za ta wata za ta je kasuwa wata za ta tafi office gurin aiki wata za ta tafi shago wata za ta tafi kaza amma duk wannan tsari ne namu amma akwai tabbacin zai yi babu ni da kin tsara gobe za ka je gurin aiki wala Allah Allah ya tsara kuma gobe za ka ki kabari ke kina nan kin tsara gobe za ka je kasuwa baki sani ba Allah ya tsara za a saki a kabari tsari ne naki amma tabbato tsarin a hannun wa yake a hannun Allah yake sai ki gama tsarin ki gaba daya sai ki ga wannan tsarin ko dai bai tabbata ba ko kuma kina rayan ma sai ki tsara sai Allah ya kawo miki wani tsari daban wanda ba wannan tsarin naki ba to shi yasa kullun mu dai mu tsara amma mu bar wa Allah al'amarin sa duk yanda muka samu rayuwar mu mu dauka jarrabawa ce daga wajen Allah mu yi hakuri game da al'amuran da muka Allah sai Allah madaukakin sarki ya taimake mu shi yasa wannan yana da matukar muhimmanci shi yasa ki yi hakuri duk abinda kika samu ki yi hakuri kar ki yadda rashin hakuri ya sa ki nema ta hanyar da bata dace ba ki dauke kanki daga abun mutane wanda ba su baki wanda ba hakinki ba ne sai ki zauna lafiya amma idan kika yi wasa kika bar Allah kika dogara da wani to kullun kin ta samu matsaloli a cikin rayuwarki kenan akwai wani labari da nake yawan bayarwa in nazo irin wannan munasabar wallahi da rufe da shi dan ya zame mana izina ko daras wannan labarin ni aka zo aka samu bayan mun gama tafsiri a wata jaha sai wani mutum da matarsa suka biyo ni gida masauki na suka ce malam mu dai mun yi aure kusan shekara 10 amma wallahi har yanzu mun kasa zaman lafiya tsakanin mu malam kuma muna so mu zauna lafiya mun gaji da wannan sabanin da wannan fitintunan shi mijin yace ba ya san abin da ke faruwa tsakanin ita ma ta ce ba ta so amma sai ya zaka sai na ce musu tsakanin ku da Allah ba ku yi wa Allah wani abu ku yi tunani ba abin da kuke wa Allah sai suka ce to kuma dai akwai abin da suke ba za su iya tunawa ba sai mijin ya faɗi wani abu ita ma ta faɗi wace na ce to ku ji tsoron Allah ku kuma ku daina sai mijin ya ce to gaskiya malam akwai wata matsala wanda ni zan faɗa maka amma gaskiya ba zan iya faɗa a gaban matata ba sanan ba mu guri ta ce to bar Allah koma gefe ta mace ta koma gefe sai ce malam gaskiya matata farauniya ce tana yin sata duk abin tsawon shekaru 10 nan malam na sha ajja abina can zuwan ta rabbaba na ce gamar ya ce to malam ni da ita a ɗaki na bar naira 10,000 a aljihuwan dora na tashi na ga 7,000 to waye ɗauka waye tsakura waye taɓa na ce a mai bi aljani ne ya ce a amana kuma ya bar 7,000 da gidan 3,000 shi da gaskiya yana kokonto na ce to ka taɓa zama kai mata nasiha ya ce malam ni in mun yi mata nasiha ai sai ce na ɗora mata sata na ce na ɗora mata sata kuma wallahi malam ni tsoron ta nake ji aka kauce ta na ɗora mata sata shi yasa na kyale ta to ni dai na san wani ya ce matsala na ce to shikenan bari in kira ka ni in mata ta ce ya ce a amana dan Allah kar ka faɗa mata ni dai na faɗa maka ne kai mana addu'a na ce to ya za a yi a san ta daina ma'ana ya za a yi ta san tana yi ta ji tsoron Allah ta daina ya ce ni dai malam na gaya dan Allah ni dai so nake mu ci gaba da rayuwar auren mu kar ta ce na zo na kala mata sata a gaban malam da kai ne malam kai mana da ce to shikenan na kira ta ta dawo zan fara magana ta ce malam ni ma fa ina da matsala
su ba da guri
da ka ni ma ya matsa gaskiya ba zan iya faɗa a gaban shi ba shi ma ya tashi ya matsa tsakani da Allah wannan ni fa ake faɗawa kamar irin wani drama a san kwaikwayon nan ni ce to ba Allah kai ma ta cika fita ya tashi ya fita ta ce malam wallahi miji na barawo wallahi abin ya ɗan lomin kai na yi babai kamar irin drama ko wasan kwaikwayo ta ce na malam miji na barawo ta ce ne ta ce miji na barawo ne ina so ne dariya ka ta ɗauka wani abu ne dan da abin da shi na faɗa na ce barawo kuma ta ce wallahi malam barawo ne na ce aka kika sani ta ce malam lalube mun zakata yake yi inda zan dawo da mun ajiye zakata wallahi malam ya sha ɗaukan mun sarƙata ya je ya sayar hatta kalma na ya taɓa ɗaukan mu hatta man shafa lokacin ɗaukan mu yake inda ita na albashi tana samun kuɗin ta in ta zo mai tsada sai ɗauki ta ce to malam ni dole ta ce matsala ta da shi kuma na rasa yanda zan yi in gaya masa. Yace to me yasa? Ki masa na siya mana. Yace malam ba zan iya ba. Sai yace na tsura mai tsada. Wato kamar sun shirya kuma wallahi ba shiri bane. Kawai al'amarin Allah ne. Allah ya tashi kawo ƙarshen abin nasu. Kuma ni zan zama sababin kawo ƙarshen abin. Saboda tambayar da nayi musu akwai matsala kowa ya faru tsakanin shi da Allah. Me kuke wa Allah? Saboda wani lokacin wani abin da yake samun ki Allah kike wani abu ne. Shi yasa yake taba ki ya hana ki zaman lafiya. Da zaki daina wannan abin da Allah ya baki zaman lafiya a gidanki. To amma wasu ba sa ganewa. Sai su dauka asiri ake musu. Ko jifan su ake yi. Ko wani tsafi ake musu. Ba wani tsafi tsakaninki da Allah ne da matsala. Idan kin gyara sai Allah ya gyara miki. Kuma kina gyarawa za ki ga Allah ya gyara miki zaman ki. Shikenan magana ta wuce. Sai kaga ana ta yin matsala tsakanin miji da mata ayi a zauna sulhu a zauna gyara ayi kaza kaga abin ya kiruwa. To wallahi abin da ya kamata a fara faɗa musu kowa ya yi tunani me yake wa Allah. A koyi su je su gyara tsakaninsu da Allah su gani zaman nasu zai daɗe ko ba zai daɗe ba. Zai ce na ɗora masa sata. Kuma gaskiya tsoro nake ji kar ya sake ni. Ta ce dan wallahi malam akan wannan magana da iya sake na. Ni kuma ina jin ina so in zauna a gidan mijina. Dan ni ina son shi kawai dai matsalolin da suke faruwa shine matsala. So nake Allah ya tafi da waɗannan matsaloli. Na ce to shikenan. To ni kuma a raina ta naga a matsayina na mai da'awa. Ai bai kamata in bar wannan magana a haka ba. Ya kamata in gaya musu. Sai da duk abin da zai faru ya faru. Kuma in dai na nufi Allah da abin. In Allah da ba zai zama matsala auren su ba. Zai zama dalilin jaruwa auren su. Kuna ka na kira shi ya dawo suka zauna. Na ce to zan muku nasiha. Akan abin da kowa ya gaya mu. Sai ya kalle ni ita ma ta kalle ni. Kowa na ji tsoro kar in faɗa. Kowa bai san abin da kowa ya faɗa ba. Sai na ce ke bai Allah ke ji tsoron Allah. Sai kalle ni haka. Jikin shi yana nema ya rawa wakan na faɗa. Sai na ce ki sani cewa kina da miji ki ɗauke ɗauke. Sai ce malam eh na ce eh haka faɗa. Sai ce ji tsoron Allah ke nema. Na ce kai ma ka ji tsoron Allah. Sai ce a'a malam na ce wallahi na faɗa. Kai ma kana yi mata ɗauke ɗauke. Sai kowa ya san kuyi da kai. Suka shiru wallahi sun gubin cibi basu daga kasu ba. Na ce ku ji tsoron Allah ku daina. Allah zai gyara muku da zaman ku da izinin Allah. Wallahi ba wanda bai zubar da hawaye lokacin ba. Suka tafi abin sha'awa shekara biyu ba da ta dawo na je wa'azi jihar sai ga sun dawo. Suka ce wallahi malam tsawon shekara goma ba mu taɓa jin daɗin aure ba fiye da yadda muka ji daɗi a wannan shekarar. Wannan shekara ɗaya mun fi jin daɗin zaman auren fiye da shekara goma wacce. Saboda me? Saboda sun gyara abin da suke yi a Allah. Ana ɗauke-ɗauke ma. Suna ɗauke-ɗauke. Kun ga sun tuba sun daina sai Allah ya gyara tsakaninsu. Shi yasa duk abin da kike ba daidai ba tsakaninki da Allah ki daina. Allah zai baki zaman lafiya da walwala da jin daɗi. Ina gani zan tsaya na saboda lokaci abinda muka da ya zama daidai Allah ya ba mu ladar. Abinda muka kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana. Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Matsalolinmu Allah ya yi mana su. Wanda suke da matsala da mazajensu Allah ya daidaita tsakaninsu. Wanda suke da matsala da abokan zamansu Allah ya daidaita tsakaninsu. Wanda suke da juna biyu Allah ya sauke su lafiya. Allah ya sa albarka a ciki. Waɗanda suke da niyyar aure Allah ya ba su mazaje na ƙwarai. Kuma Allah ya sa albarka a cikin auren. Marasa lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya. Wanda suka riga mu rasuwa Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu. Buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana su. Ibadojinmu na wannan wata Allah ka karɓa mana. Kurakuranmu Allah ka gafarta mana su. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.